والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آله وصحابته اجمعین ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدین سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا اقول يا الله سبحانه وتعالى wanda cikin huwa ce wasa rayuwar mu ta iso wannan rana juma'a da ran asabat ya 23 ga watan jumada kula shekara 1447 ba hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan sake haduwa wannan majalisi mai albarka inda muke jin fassara da ma'anonin ayoyin alqur'ani mai girma wanda abin da ya sauka cikin wannan littafi na rabbul ashan ila ma'ad alqur'an na Sheikh Abubakar Muhammad bin Rahimahullah. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaqa. Za mu ci gaba cikin suratul A'raf kan aya ta 130 insha Allah. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Salam ma kashafna 'anhum rijza ila بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.
آية 30 ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين
ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا طَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.
تو مالي يجي ويدعو السياق موسى وقومه أبايا أني بياني لنقنا النبي موسى عليه السلام da gwagwarmayar da ya yi da fir'auna da kuma abin da ya faru na musabaka da aka yi da rinjayar da gaskiya da Allah ya akan ƙarya. To yanzu siyakin zai bar batun Annabi Musa da mutanansa. Wa yadhkuru fir'auna wa alahu. Zai kuma ambaci fir'auna da alayensa. Kaifa ya'khuduhum Allah bi'aqibati adh-dhulmi wa adh-dhiyan. Yadda Allah ta'ala ya kama su da uquba ta zalunci da kuma kangarewa gaskiya. Wa yuhaqqiqu 'idata Musa li kaunihi wa raja'ahu. Kuma domin a tabbatar da alƙawarin da Annabi Musa ya wa mutanansa da fatan da yayi cewa Allah ta'ala zai kubutar da su. Wa yusaddiqu an-nadhira. Kuma domin siyakin ya gaskanta shi wannan mai gargadi shine Musa. Allazi yadhallilu jawwa sura, wanda shine yake kai kawo batunsa a cikin wannan sura. Wa tusaqu al-qisasu kullaha li tasdiqihi. Kuma domin kissoshin baki daya su tafo domin gaskanta sakon da Annabi Musa ya zo da shi da sakon da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Fa qala ta'ala, shine Allah ya ce. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina. Lalle hakika mun kama alayen fir'auna bis-sinin, da wasu shekaru. Ana nufi kenan shekaru na fari. Akhadhahum sanatun. Larabawa sukan faɗi haka, ma'ana al-qahd wal jadab kenan. Wato rashin kanfar ruwa da kuma fari shi suke ce da shi sana. Kamar yadda Annabi ya addu'a a mutanansa ya ce, Allahumma arsil alaihim sinina kasini yusufa. Ma'ana ana nufi lokacin fari kenan. To a dalilin kangarewa, Allah maɗaukaki sai ya kama mutanen fir'auna da farkon lamari, bis sinina, aka kama su da fari. Shi ne aka ce bil qahd, aka samu kanfan ruwa. In ko aka samu kanfan ruwa, to za a samu karancin abinci. Shi yasa ya ce wa naqasin min ath-thamarati, da tawaya na ƴaƴan itace. Ma'ana dukkan abin da za a ci ma har a qawat, ba sai ƴaƴan itace kawai ba, dukkan abin da za su ci na kalaci da yake da buƙatar ruwa, saboda kamewar ruwa da aka yi sai aka samu kanfarsa. Ba dan komai Allah ta'ala ya musu haka ba, la'allahum yadhakkarun, tsammanin za su wa'astu. Ayat ta'iduna fa yu'minun, za su wa'astu kuma su yi imani. Domin kullum dama muna ambatawa siyakin Qur'ani yakan zo da bayani na azabar da Allah ya wa mutane ne wani lokaci, matukar ba halakar da su ake gaba ɗaya ba, ana kama su ne wala Allah sa koma. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Don haka Allah yana kama irin waɗannan ƙaryoyi ne da irin waɗannan nau'o'in azaba, domin ya zamanto su riƙe izina su wa'aztu su zo zuwa ga abin da Allah yake so, to sai ni'imarsa kuma ta ci gaba da wanzuwa. To amma maimakon wannan abin ya zamanto musu wa'azi, a'a su sai suka fuskance shi ta wata kusurwar daban. Allah ya ce fa idza ja'atuhumul hasana, duk lokacin da wani abu mai daɗi ya zo musu, kyakkyawa, al-khasbu wal gina, suka samu amfani mai kyau, sannan suka samu wadata wanda take biyowa bayan amfani in an same shi. Qalu, sai su ce lana hadhihi, dama wannan mu addashi. Aina hannu nastahiqquha, ai mun cancanci wannan dama. Walam yashkuru alaiha, ba sa yin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan ni'ima. Wato duk lokacin da aka samu kyakkyawan abu, sai su jingina zuwa ga wani ƙoƙarinsu ne da suka yi. Misali, yanzu mutum idan a gonarsa ya mata ɗawaine sai ya samu amfani, a ce wane ya samu amfani, ya ce kaga kuɗin da kashe mu gonan nan kuwa, shi tunaninsa kuɗin da ya kashe ne sai ya samu wannan amfani. Sai ya ce ai ya kai taki, taki ma sai da kai kaza,
takin awakin nan aka dinga cida ana kaiwa, kaga wannan kuskure ne. Kullum mutum ya ta'allaka ni'imar da Allah ya bashi cewa falala ce daga Allah, ba kokarinka ba. Kokarinka yana zamantowa sababi ne. Kullum muka yi magana akan al-akhdhu bil asbab, ruko da sababin da shari'a ta ce sababi ne zuwa ga samun abu. Wannan shari'a ta yadda da shi, ai ruko da sababi. Kana jin yunwa, me sababin koshi? Abinci, sai ka nemi abinci ka ci. Amma lalle ne in ka ci abinci sai kuma yunwa ta mutu? Za ka ci abincin amma kuma ana jimawa sai ka cikin ka kwaroro, sai ka ji kamar baka ci ba, kana da sake bukata. Don haka ashe wannan shi sababi ne, ni'ima kuma daga wajen Allah take. To kullum sai suke kuskure. Idan abu mai kyau ya zo musu na yabanya, aka samu arziki, qalu lana hadhi, sai su ce ai mu adda wagga, nahnu nastahiqquha, dama mun cancance ta fa. Walam yashkuru alaiha, ba sa gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan ta. Kamar yadda Allah madaukaki ya ambata kenan, dangane da al'umumi da yawa, ko da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta shiga ciki. Cikin suratul nisa, wa in tusighum hasanatun yaqulu hadhihi min indillahi wa in tusibhum sayi'atun yaqulu hadhihi min indika qul kullu min indillah wa ma li ha'ula'il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha. Kaga su kuma waɗannan masu waɗancan ladabi, ko idan abu mai kyau ya samu sai ci a wannan ni'ima ce daga Allah, amma idan abu mara kyau ya zo sai su ce, sai su canfa annabi, kamar yadda waɗannan su ma suka yi. Wa in tusibhum sayi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu, su su Fir'auna kenan. Idan musiba ta same su, mummunan abu kenan, abinda ba a so, jadabun wa bala, suka samu fari, suka samu jarabawa a cikin arzikinsu, yatayyaru bi Musa, sai su canfa annabi Musa. Ayyata sha'amu bi Musa, at-tadayyur da at-tasha'um suna da alaka. Wasu ma sukan ce abu guda ne, wato sai su shu'umtar da Musa, sai su canfa annabi Musa alayhi salam, wa man ma'ahu, da waɗanda ke tare da shi. Kaga kaman waɗancan kenan waɗanda suke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da cikin Qurayshawa, kafirin Larabawa, idan abu mai kyau ya same su, akan su nema ayat tasaddu, wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah, in abu mai kyau ya same su sai su ce wannan ni'ima ce daga Allah. Wa in tusibhum sayi'atun yaqulu hadhihi min indika, amma idan abu mara da'i ya same su sai su ce wai ai daga wajen annabi ne, sai su canfa annabi. Annabi ne sallallahu alaihi wasallama yana zagin gumakansu, ya zo shi ya saba abubuwan da aka saba ana yi, shi ya saka wannan musibin suka shafe su. Kaga nan sun yi canfi kenan, ko sun canfa cewa annabi ne ya jawo musu. To wannan shine asalin at-taqayyur din nan. Kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ansa, ya ce ala inna ma ta'iruhum indallah, su sani sakamakon aikin da yake samunsu, ko kuma dukkan abin da ya same su mai kyau da mummuna daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake. Kamar yadda a can ma ya ce qul kullun min indillah fa ma li ha'ula'il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha, kowanne daga wajen Allah yake, da mai kyau da mara kyau. To amma sai Allah ya fayyace mana cewa wani lokaci mara kyau yana zuwa a dalilin sabon da mutane suke yi. Shine ya biye a waccan siyaki na cikin suratul nisa, ma asabakum min hasanatin fa min Allah wa ma asabakum min sayi'atin fa min nafsi, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin nasi rasula wa kafa billahi shahida. Kaga nan sai aka nuna a cewa domin a gane sababi, can da aka ce qul kullun min indillah wato an nuna wa mutane su yi imani da alqada, alqadar kenan, duk abin da yake gudana da mai dadi da marar dadi, dama Allah ya hukunta hakan zai faru. Sannan ayar gaba kuma tana nuna cewa mai dadi yana zuwa daga wajen Allah ne, falalarsa ce kawai, dan dabaraka bai ta saman maka ba. Sannan kuma mummuna yana zuwa sau da yawa, in dai ba jaraba ce daga wajen Allah ba, to yana zuwa a dalilin laifin da mutane suke. Wato nan kuma dan mutane su san su fayyace a tsakanin sabab, su iya gane al-musabbib da kuma as-sabab. To nan wajen mutanen su gabaki ɗaya ma su ba su ambaci Allah ba. Kaga kenan kafircin mutanen Fir'auna ya fi kafircin mutanen Qurayshawa, tunda su waɗancan wa idza jaa menene, idan kyakkyawa ya same su qalu hadhihi min indillahi, ko suna cewa daga wajen Allah ne. Su ku waɗannan wa idza jaahum alhasanatu qalu lana hadhihi, su kuma waɗancan wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah, to kaga su waɗancan sun jingina zuwa ga Allah. Su ku waɗannan kyakkyawan ma sai suka ce su ne su suka samarwa kansu, kamar yadda karuni ya inna ma utituhu ala ilmin indi, to kaga wannan babban kuskure. Sannan sai suka yi tarayya kuma wajen canfi, wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik, sai su ce annabi ne, sai su canfa annabi, wai annabi ne, a dalilin zuwan annabi ne shi yasa musibar ta same su. Kaga mutanen Fir'auna su ma haka suke yi, idan mummuna ya same su sai su ce a'a, yattayyaru bi Musa wa man ma'a, sai su canfa annabi Musa alaihi salam da waɗanda suke tare da shi, wato minal mu'minina, daga cikin mu'minai, da kaulihim sai su riƙa cewa a innama asabana min bala'in nahsun, duk abin da ya same mu na bala'i, nahsun abu ne wanda yake mai cutarwa, wato abu mai cutarwa, sababuhu Musa wa mamma abu, wato yana ce nahasun ai mudhirun kenan, abinda yake cutarwa, domin annahasu adhurru kenan, aka ce fi yawmi nahisatin, sababuhu Musa wa mamma abu, sai ce annabi Musa ne da waɗanda ke tare da shi su suka jawo. Kaga nan wajen canfi yana faɗa da tauhidi, duk inda aka samu canfi to ba a samun tauhidi a wajen, tauhidi kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala, kuma al'adan waɗanda aka aiko manzanni ne a wajensu, tunda ba su yi imani ba sukan canfa manzannin, sai ce ai abinda manzannin suka zo da shi shine ya jawo kaza, ba sa jingina shi zuwa ga Allah. Annabi Shu'aib shi ma sun canfa shi ko? Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Qala ta'irukum 'indallah bal antum qaumun tuftanun. Yace ku mutane ne kawai da aka fitine ku. Wato da rashin samun imani. Annabawa da Allah ya aiko wa mutane kamar da ya ambata a cikin surati Yasin, ai su ma su canfa annabawan su kai. Yake ce ai zuwan ku ne kawo mana wannan musibu. Su kuma suka ce innama ta'irukum ma'akum a in zukirtum, sakamakon abin da ya same ku, ta'irukum ba ana nufi canfin naku ba, abin da ya zo ya same ku mummuna har kuka canfa kuka ce manzannin ne a dalilin su ya zo, ai daga wajen Allah yake. Kaga ashe canfi abu ne wanda yake bai halatta ba. To me yasa ake cewa taqayyur, wato tayyarna, nan da aka ce ya tayyaru bi Musa wa mamma'a, asalinsa daga taqayyur ne, at-taqayyur, asalin at-taqayyur ɗin kuma at-tasha'um ne, ma'anarsu ɗaya. To amma shi at-taqayyur an yi istiqaqinsa ne daga at-tiyara, at-tiyara kuma shi kuma mushtaqqun li asluhu at-tayr, mai at-tayr tsuntsu. To larabawa a zamanin jahiliya janibi guda akwai tsuntsayen da suka shi umtar sun canfa wasu tsuntsaye. Daga cikin tsuntsayen da suka canfa akwai mujiya, akwai hankaka, waɗannan su ne gaba gaba. Akwai kuma wasu nau'o'in tsuntsaye kaman guda biyar, wasu sun ce bakwai, waɗanda suka canfa. Duk lokacin da irin wannan tsuntsun ya zo ya sauka a gida ya kuka, musamman da daddare, to sai su canfa. Sai ce to wani mummunan abu zai faru, ko su ce za a mutu a gidan, ko wani musiba zai same su a arzikinsu, ko abin da ya kama da haka. Mu ma da ai ana irin wannan jahilcin ko in an ji kukan mujiya haka jami'a me yake cewa? Kina nan kun ya ce ki ci kanki, ma kuzanci ne wallahi. Tun zamanin jahiliya larabawa suke yi, tun zamanin jahiliya larabawa suke. To wannan shine sai ya zamanto ake ce shi tatayyur, har ma sai aka zo kuma ana isti'malin sa ga dukkan abin da ya zamanto mash'um, duk abin da yake shu'umin abu wanda yake zuwa da abu marar daɗi, to sai suna kiransa a matsayin tatayyur. Wasu malamai kuma suka ce a akwai wata ɗabi'a kuma har ilo da suke da ita wanda shi ma ya ta'allaka ga tsuntsu. Idan mutum yana niyan zai yi tafiya, ya fito da ayaransa ko ya fito zai yi wata tafiya ko abin da ya kama da haka, zai je kasuwa ko makamantan wannan, kai hatta ko yaƙi zai kai hari ko farauta ko wani abu, sai ya fito duku-duku tsuntsaye ba su fita a cikin shekarsu ba, sai ya zo gindin bishiyar da dama ya san tsuntsayen nana, sai ya daka tsawa. In ya daka tsawa ai za su furgita su tashi ko? In sun tashi, idan sun yi janibin dama, to sa'a tana nan. Shi suke kiransa sanihu, sai ce sanihal. Idan kuma ya yi gefen dama, to sun shi umta, ya yi gefen hagu, to sun shi umta, shi suke ce da shi barihun ko bariha. In ma sanihan an bariha, in ya zan sanihan, to akwai sa'a a ciki. Barihan shi kuma akwai shu'umci, sai a fasa, ba za a yi ba. Ba za a yi, sai a fasa, sai wani lokaci. To shi ne wannan camfin, kuma idan sun yi sai ga camfin ya faru. Abinda suka camfan kuma suke tsoro sai wata musibar ta faru. To shi ne fa yake ta bin al'adu, wannan muguwar al'ada, at-tatayyur din, at-tasha'um. Har yanzu yana nan a cikin mutane. Ya ɗan yi sauƙi watakila a cikin mutanen gari ko, amma a ƙauye za ka ga akwai, kuma sau da yawa za ka ga a cikin danginmu da suke rigage akwai irin wannan sosai da gaske. Camfi ba ana yin camfi ainihin wanda kuma shari'a ba ce yadda da wannan ba. Ai kul kullum min indillah, komai da ka sani daga wajen Allah yake, da mai kyau da mara kyau, ai yana daga cikin dama sharaɗin imani. Ai imani da bil qadar khairihi wa sharrihi, kamar yadda yazo a cikin hadisin Jibril. Shi yasa a cikin hadisin Abu Hurairah to wanda Imam al-Bukhari ya kawo a cikin Kitabut Tibbi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai hadisin riwaya mata Abdullah ibn Umar, amma tarafin farko na hadisin annabi ya kora wannan, yace la adwa wala tiyara wala hama, duk wadannan annabi yace babu su, adwa, tiyara, hama. To kaga dai shahidan shine tiyara, wannan camfi. Hama shi ma yayi kamata shu'umci ne, asalin alhama shi ne albuma, alhamatu hiya albuma. Da yawa daga cikin malaman abinan haka suka ambata, ita ce dai hama ɗin ita ce mujiya. To kaga ta'allaka shu'umci da aka yi da ita, to shi ne annabi ya kora wanda kuma adawa shi ma da ya ambata wani jami'i ne da zai kawo, wato adawa shi ne intiqalul maradi min wahidin ila akhar, imma daga cikin dabba ne zuwa ga wani, shine da adwa. To annabi ya koyi da waɗannan doka, shine na annabi Musa alayhi salam da suka canfa yi, suka ce ai kai ka jawo mana kaman mutum ne a ce mace mai faran sawu, ai tun da ya aure ta shikenan arzikinsa yake baya, ko kuma a ce kaza ɗin nan ne ya jawo, ai tun da ya yi kaza ɗin nan shikenan ake fama da asara, ko kuma a ce ja'iba take samuwa, ko kuma a ce mace mace, ko a ce duk a ta'allaka wani abu na kaddara zuwa ga wai wani abu da ya faru, wannan duk shi ma yana cikin taqayyur, canfi ne, canfi kuma shirka ce, babu tauhidi a cikin mai canfi. Don haka kome da ya faru mai kyau da mara kyau daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake, shi ne yake kaddarawa. To nan da ya ce ala inna ma ta'irukum inda Allah, ku sani abinda kuka sha'umtar din, to ai zuwansa da kaddara shi da hukunta shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake. Allah yakan zai ati bihi insha'a, in Allah ya ga dama sai ya kawo, in bai ga dama ba kuma ba zai kawo ba. Walakinna aktharuhum la ya'lamu, amma mafiya yawa daga cikin mutane ba sa sanin haka. Anna ma yusibuhum min indihi ta'ala bi dhunubihim, cewa abin da ya same su daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake zuwa kuma a dalilin zunubinsu. La min indi Musa wa man ma'ahu, ba wai yana zuwa a dalilin zuwan annabi Musa da wa'azinsa ba ne, ba kuma a dalilin waɗanda suka yadda da annabi Musa ba ne. A'a, idan Allah ya kama mutane da wani abu, ba matar da ya aure ne take da farin sawu ba, kada can fata. Daga aurenta shikenan musiba take faruwa. Ko kuma yaro daga an haife shi, ka san a riga suna haka. Ana haihuwan yaro kuma sai a samu karsana kaman biyu, balle a ce sama da biyu sun haihu. A to ai wannan yaron mabruk. Sunan da za a sa masa ma daban ne. Yaro ɗa ne mai albarka. Daga zuwansa ya zo da shanu. Da gaske yake gaya mu. Ni da mawafula ce ne, kasance ba barbare ne. Mawafula ce ni ne. Amma wannan ai saboda canfin yana da yawa ne a cikin dangin namu, shi yasa. Ko ka gama ce in tana tafiya ai ba ta haka da hannayenta, sai ai haka a jefa shi haka ba nan da nan. Haka. Wato ingiza arziki yake, ba wai kowa ne ke yin canfin ba fa. Amma da yawa akasari, akasarin waɗanda suke kiwo da yawa ba ka raba su da canfi ɗaya ko biyu, kuma wanda suka yi riko da shi. Haka a cikin ƙauyuka, waɗanda ba Fulanin ba, Hausawa da sauran ƙabilu suke ƙauyuka, ana riko da musulunci amma ba ka raba mutane da wani nau'in canfi da aka rike shi. To duka wannan ya saba ma tauhidi, a yi imani cewa Allah shi yake kawo mai kyau, shi yake kawo mummuna, kuma sau da yawa mummuna yana samun mutane a dalilin da abin da suka aikata. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir, ayoyi da yawa nassosu alqur'ani da na hadisi sun nuna haka. To shi yasa annabi Musa ya ce ala inna ma ta'iruhum indallah, abinda suke canfa din canfawa ai hukuncinsa daga wajen Allah yake, walakinna aktharuhum la ya'lamun. Wa qalu, fir'auna da mutanansa suka ce li Musa, ga annabi Musa alayhi salam, mahama ta'tina bihi min ayatin litasharana biha, duk abin da ka zo mana da shi na wata aya, litasharana biha, domin ka sihirce mu da ita, fama nahnu laka bimu'minin, mu fa ba masu yin imani dan kai bane. Fama nahnu laka bimu'minin, kaga ba cewa suka ce fama nahnu bika bimu'minin, a'a ba za mu yi imani dan kai ba. Nam ya tara abubuwa da dama na tsananin kiyayya da gaskiya. Mahma ta'tina bihi min aya, ka gani fa, da siga ta umumi sai kawo, duk wata ayar da ka zo mana da ita, duk wata ayar da ka zo mana da ita, ko meye ma za ka zo mana da ita, ba za su yi imani ba, sai riga sun yanke hukunci. Kuma sai suka ce litasharana biha, ma'ana su a itikadansu duk abin da annabi Musa ya zo da shi sihiri ne, kuma yana son sihirce su ne, ba gaskiya ce ya zo da ita ba. Kaga sun yi samu wannan matsayar. Sannan abu na uku, fama nahnu laka bimu'minin, mu ba za mu imani dan kai ba, akwai raini a ciki. Wato imanin ma dan shi ake yi, to kai baka kai matsayin da za mu imani dan kai ba, baka kai matsayin da za mu amshi gaskiya dan kai ba. Kun ga wannan gaya suka ke wajen kangara da kuma adawa da gaskiya din, tare da sun san cewa annabi Musa abin da ya zo da shi din gaskiya ne. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا sai ga sun sani fa huwa al-jumuhu alladhi la taradduhu bayyina don haka wannan matsayin da suka dauka shine kangarewa wanda duk wata hujja ba za ta tunkude ta ba wala yaniluhu iqna'un duk wani kasar da su da za a yi da hujjatacce ne shine iqna ba zai taba tafsasa zuciyarsu ba wa yu'linu al-israra ala at-takdhib matsaya ce wanda ya bayyana doge wasu akan ƙaryata annabi Musa wala yanfa'u ma'ahu dalilun matsaya wanda duk wani dalili ba zai taba amfanarwa ba wa inda idhin atahum al-adhab wal bala to tunda suka dauki wannan matsayar sun nuna mahama ta'tina bihi min ayatin ba za su taba imani ba fa ma nahnu laka bi mu'mini sun kai gaya wajen korewa to tunda sun dauki wannan matsaya sai kuma azabar Allah ta zo musu shine Allah madaukaki yace fa arsalna alaihim at-tufana ku duba wancan fa an musu kaman shimfida ne an dan kwankwashe su ne watakila sa dawo walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqasin min ath-thamarati sai aka ce la'allahu yadhakkaru Allah ma abucin rahama ne da hikima baya kama mutane bagata wama kunna mu'adhibina hatta naba'atha rasula baya yin azaba ga mutane sai aiko musu manzo don haka baya kama su lokaci guda a'a sai an yanke musu hujja وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ba a sanya su a wani aji har sai an bayyana musu abin da ya kamata su kiyaye sun ki to kaga da Allah subhanahu wataala ya kwankwashe su da fari bai makon su imani sai suka ki to anan ne kuma Allah madaukaki kuma sai ya aiko musu nau'o'in azaba daya bayan daya wahidan tilwal akhar domin azabtar da su fa arsalna alaihim at-tufana sai muka aika musu mamakon ruwa wa huwa ma'un dakhala buyutahum shine wani ruwa da ya dinga shiga gidajen su wa wasala ila hulukil jalisin sab'ata ayyam wanda ke zaune zai iya kaiwa makoshin sa in mutum yana zaune to ruwan zai kawo masa nan a cikin gida kaga ba kwanciya kenan in za ka kwanta sai dai ka sa gadanka a sama ka sa masa tsanu haka ne ko ruwa kawai ma mai ko ina ya zauna a ciki kai musiba ba ta yi dadi ku duba da Allah ya jarabi ɗan umma mai rubur mana a barako da manar bara da dam ya fashe shigen irin haka ne ruwa ma mai anguwanni mafiya yawan wajaje bacci ba zai iya yiwuwa ba ana tafiya cikin gari da kwale-kwale Allah ta'ala ya ce fa arsalna alaihim at-tufana sai muka aiko musu ruwa mamaku wal jarada sai aka aiko musu fari fa akala zar'ahum faran nan tarka cinye musu amfanin su faran dan kun taba ganin faran dan goko nan dai bai taba zuwa mana ba ni dai ya taba gani a talabijin ko ai faran dan goko musifa ne fara ce haka wanda ka sani amma wallahi runduna ne miliyoyi miliyoyi ba idan suna tafiya sama wanda na gani a talabijin wata shekara ta kai hari a wata kasa sai kai kamar hadir wallahi ya rufe ya rufe rana kaga inuwa idan suka zo suka sauka a gona ba abin da zaka gani sai su sun rufe komai wallahi musiba ce to Allah subhanahu wataala sai aika musu fara shine azaba ta biyu wal jaradakum fa akala zar'ahum wa thimarahum kadhalik kwana tsawon kwana bakwai ita ma wal ummala sai ka aika musu kwarkwata asusu ko su gance kudin cizo auna ummin al qirad wasu malaman tafsirin sun ce wadansu irin boyayi ne yan kanana fatattabi'a ma tarakahu al jarad ita kuma abinda fari ta zo ta cinye ta dai rage sai wasu ma suka bi suka karasa amma wasu malamai sun ce kwarkwata ne shi ne abinda ibn kathir rafirun jayarwa da wasu daga cikin al mufassirun cewa kwarkwata din ne Allah ta'ala ya aika musu duk da ba samu wani hadisin ingantacce na nau'in yadda abin ya kasance ba amma dai ayar qur'ani ta ce an aika musu amma dai malaman tafsiri suna ambata cewa ibn jarir at-tabari shi ma ya kawo duk da ba a rafa'a shi zuwa ga annabi ba da cewa sun zo su sun mamaye jama'a ibn kathir a bayanin da yake yi duk jikin mutane kwarkwata ta bakkuto musu ga cizo ta shiga tsakanin fatar mutum da rigarsa tana cizonsa ko ina kwarkwata mutane suka gama da musiba tsawon kwana bakwai wadda fadi'a sannan kuma sai aka aika musu kwaɗi famala'at buyutahum wa da'amahum aka ce kwaɗo ya cika musu gidaje ya cika musu abinci in ka buɗe kwano na abinci kafin ka ci kwaɗi sun dirka sun cika cikin kwanon da abincin musiba ta samu mutane kwaɗo ko ina duk kwaɗi sun cika ko ina waddama kuma aka jarrabe su da jini fimi yahihim a cikin ruwansu kamar yadda wasu malamai suke cewa waɗanda sun kai imani da annabi Musa alaihi salam cikin kimtawa kamar as-sahara da wasu daga ciki kamar mu'minu ali fir'aun da kuma waɗancan banu isra'il da suka yi imani su in sun buɗe randarsu ruwa ne amma shi kuma baƙin ɗaya idan ya zo shi in ya kamfaci ruwa kafin ya kai bakinsa ya zama jini kuma in ya sha jinin zai ji ba ya ruwan ba ba duhu ba ne ruwan ne ya kamaita shi ya zama jini abubuwa guda nawa arsalna guda biyar arsalna alaihim at-tufana wal jarad wal qummal wa tafadi'a wad dama haka ne ko da a baya kuma fa an aiko masa guda daya an aiko musu guda daya ko walakad akhadna ala fir'aun bis sinina in ka hada ya zama shida ko da can kuma an yi guda nawa farkon annabta an yi guda biyu al'asa wal yad in ka hada da bakwai din ya ai in ka hada da shidan ya zama nawa ya zama takwas sai kuma a karshe za mu ji sandarsa da ya buge ruwa sai ta tsage ai kaga sun zamanto tis'a ayatin ke to wadafadi awaddama sai Allah ya ce ayatin mufassalat ayoyi ne daki daki ai mubayyinat bayyananu amma duk da haka fastakbaru anil imani biha sai suka yi girman kai ba su yi imani da annabi Musa alaihi salam ba ai dama sun ce mahama ta ci na bihi min ayati ko sai suka tsaya akan bakarsu baka ta kafirci wa kanu qauman mujrimin suka zan mutane ne masu laifi wanda suka kangara ma ubangiji sai Allah ya ce
ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.
نعم، الله تعالى يقول: ولما وقع عليهم الرجز، alokacin da azaba ta afka musu, qalu sai suka ce: ya Musa, ya Musa, ud'u lana rabbaka bima ahida indak, ka kira mana ubangijinka, ka roƙa mana ubangijinka game da abin da wato ya maka alƙawari, din kashfil azabi anna in amanna, cewa zai yaye mana azaba in mun yi imani. La in kashafta anna rijza, idan har ka yaye mana wannan azabar, lanu'minanna laka, to zamu imani da kai, wala nursilanna ma'aka bani Isra'il, kuma zamu saki bani Isra'ila tare da kai. Wa kanu yastakhdimunahum, da ku suna bautar da su ne. Ai, dama cikin sakon da aka aike shi akwai cewa ya bar banu Isra'ila tare da annabi Musa su tafi inda Allah ya nufe su da tafiya. Wato wannan duk lokacin da ɗaya daga cikin waɗancan azaba da aka musu guda biyar ne, kowanne daga ciki idan ya same su shine sai su faɗa haka. Amma mu duba kalamin da suka faɗa fa, ba wai sun faɗi alƙawari ne alƙawari mai kyau ba. Dama in muka kula da ayar da kyau, walamma waqa'a alaihim rijzu, idan azaba ta afka musu, qalu sai su ce: ya Musa, da'u lana rabbaka bima ahida indak, ya Musa, roƙa mana ubangijinka game da alƙawarin da ya yi a wajenka, alƙawarin da ya maka. Sai suka ce, basu ce la in kashafa anna, sun yi binayin sa akan ubangijin ba, cewa suka ce la in kashafta, ya kai Musa in ka yaye, saboda su itikadin su tsafi yake musu. To ubangijin naka da kace za mu imani da shi, roƙa mana shi, in dai har ka ɗauke mana wannan abu, ba cewa suka ce ubangijinka da in ka roƙa mana shi, in ya ɗauke mana za mu imani da shi, ba haka suka ce ba. Cewa suka ce ka roƙa mana ubangijinka saboda bisa alƙawarin da kace ya maka, in har ka yaye mana, kaga kenan daga wajen Musa ne su a itikadin su. La in kashafta annar rijza lanu'minanna laka, kaga nan mai inda suka gina bayan su, zamu imani dan kai din, saboda yanzu ka mana abu mu ma zamu rama maka. Wala nursilanna ma'aka bani Isra'il, dama basu gina za su imani mai kyau ba. falamma kashafna anhum arwijza, amma sai ubangiji da yake ya san shine mai yayewa ba Musa ba. Falamma kashafna, ayayin da muka yaye musu anhum arwijza, yayin da muka yaye musu wannan azabar bidu'a'i Musa, a dalilin addu'ar da nan Musa yayi, ai dama ubangiji na ansa ya ce ujibu da'awata da'i idza da'a. To sai annabi Musa ya roki ubangiji, sai Allah ta'ala sai ya yaye musu, in ya yaye musu ila ajalin hum balighuhu, zuwa ga wani ajali wanda su za su kai zuwa gare shi, idza hum yankuthun, sai kaga sun warware alƙawarin. Daga lokacin da aka yaye musu azabar, in suka kai wani waje sai su ce kai, ai mu ba mu ma taɓa yadda cewa dama sihiri kuma da ba sai yanzu. To sai su warware alƙawarin, yanquduna ahadahum, sai su warware alƙawarin nasu, wa yusirruna ala kufrihim, sai su doge akan kafircinsu. Malai ya ce fa huwa muwazza'un ala al-khams, wannan aikin nasu ba an rarraba shi ne akan waɗancan tabaqat guda biyar ɗin, abubuwa guda biyar ɗin da suka faru ba wai a ƙarshe ne suka yi ba. Yaltaji'una ila Musa, a kowane ɓangare ne sai su koma zuwa ga annabi Musa. Wa yatlubuna minhu, su roƙe shi. Wa yas'alunahu an yatluba lahum kashfa ma nazala bihim, su roƙi annabi Musa ya nema musu a yaye musu abin da ya faɗo musu. Wa yu'idunahu bil imani bihi, kuma su masa alƙawarin za su yi imani da shi. Wa irsali bani isra'ila ma'ahu, cewa za su saki bani isra'ila tare da shi kamar yadda ya roƙa. Wa yad'u Allah fa yakshifa anhum, sai ya roƙi Allah sai Allah ya yaye musu. Sai an yaye musu fa yastamiruna ala al-imani, sai su ci gaba da nuna kaman sun yi imani da annabi Musa muddatan, zuwa ga wani lokaci. Thumma yankuthuna uhudahum, sannan sai su warware alƙawarin nasu, koma zuwa ga kafircin nasu da kuma tsiya. Wa qawluhu fadin Allahum balighuhu, da suke kaiwa ai balighu ne hayatal ajali, idan sai ke ƙarshen irin wannan ajalin. Wa faragihi, lokacin da ya kammala. To fa ajabun nakfa aqiban qida'il ajal al-mazkur, shine fa aja'un nakfa, wato sai suka kawo warware alƙawarin aqiban qida'il ajal al-mazkur, a ƙarshen ƙarewan wannan ajalin da aka ambata. Wato kenan fa arsalna alaihim at-tufana, to sai su koma, kuma sai su koma wajen annabi Musa. Ud'u lana rabbaka bima ahida indaka, idan Allah ta'ala ya yaye musu zuwa ga wani lokaci kuma sai sai komawa kafirci, to sai Allah ya saki aikowa al-jarad. Sai su koma wajen annabi Musa suka roƙe shi, shi dai bai gajiya ba, ya roƙi Ubangiji sai Allah ya yaye. Sai suka nuna sun yi imani da Musa, sai an yi tafiya an yi tafiya, kuma sai su koma abinda suke yi. To sai Allah ya aiko musu kummala, wa hakaza, har sai da ake guda biyar, ba wai sai da biyar din ne suka taru tukunna suka roƙi annabi Musa akan cewan abin nan, saboda su wannan biyar din sun zo ne bisa wani baste, kowanne a tsakanin wannan da wannan akwai baste. To shi yasa Allah ta'ala ya ce fantaqamna minhum, sai muka yi azaba ta ramuwa a gare su. Ba'da al-anwa'il khamsa, bayan wa'annan nau'o'in azaba guda biyar. Wa kana kullu wahidin minha yankuthu alaihim muddatahu, kowane ɗaya daga cikinsu yana warwarewa muddarsa a kansu. Fa aghraqnahum fil yammi, a ƙarshen namarin shi ne sai Allah ta'ala ya musu kamu guda ɗaya. Akhadha azizun muqtadir, wato yanzu lamarin nasu an musu uzuri har ya wuce ma uzuri. To yanzu al'amarin kuma za a kama su ne kamu na ƙarshe. Shi ne Allah ta'ala ya ce fa aghraqnahum fil yammi, sai muka nutsar da su a cikin teku. Al-bahrul milh shi ne wato tekun nan na gishiri, Red Sea shi suke cewa al-bahrul milh, Red Sea. Bi'annahum kadzabu bi'ayatina, kuma Allah ya musu haka ne saboda su sun ƙaryata game da ayoyinmu. Ka ƙaryatawan shi ne sababin me? Sababin kamu, sababin azaba. Kenan azaba tana zuwa a bisa wani sababi, sababin kuma shi ne me? sabon Allah subhanahu wata'ala. Sabo Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace babu abin da yake halakar da al'umma kaman sabo. Ya dinga jerowa nau'o'in sabo tun daga Annabi Adam alayhi salam kansa. Fa asa Adam rabbahu fagawa, sabo ne yasa aka dawo da shi duniya. Yana cikin ni'ima ya dawo yana shan wahala. Sako ya saka aka halakar da duniya gaba ɗayanta, aka tsirar da ƴan kaɗan a cikin jirgin ruwa zamanin Annabi Nuhu. Sako da zunubi ne yasa aka aiwatar da duk kamu daga wanda aka aiko masa iska, daga wanda aka daka matsawa, daga wanda aka tsaga ƙasa aka kifar da shi da dukiyar tasa, daga wanda aka nutsar da shi a cikin ruwa, daga wanda aka masa kaza da kaza da kaza. Da waɗanda aka yanke su ma aka tafi da su kusan sama ta ɗaya, mala'ikun da suke sama ta ɗaya sai da suka ji kukan karnukan garin. Aka dawo da su a kifa, ba abin da ba saƙo ne a cikin siyakin Qur'ani ya nuna azabar Allah. Duk inda aka ambaci azaba za ga muƙabilin saƙo ne. Shi yasa ya ce ba abin da yake cutar da ɗan Adam a duniyarsa da lahirarsa kamar az-zunubu wal ma'asi. Zunubi da saƙo su ne babban abin da yake lalata ɗan Adam, yake cutar da shi a nan duniya da kuma cutar da shi a lahira. Shi yasa nan Allah ta'ala ya kawo, aka kawo ba'us sababiyya bi annahum kadzabu bi ayati. Shi yasa ma ne ya ce ai bi sababi annahum, saboda sababin ai su sun karyata game da ayoyin Allah. Wa kanu anha ghafilin, sun zarrabkanannu game da ayoyin da Annabi Musa ya zo da su na kadaita Allah da bin shari'arsa. La yatadabbarunaha, ba sa ma la'akari su yi lura da ita, ballantana ma su bi. Allah ka dora mu akan hanya mai kanta. Thumma ashara ila aljanib al-akhar, sai Allah subhanahu wata'ala kuma ya ishara zuwa ga janibi. Kaga nan yanzu an gama labarin Fir'auna ba? Yanzu shi an gama da shi, an nuna an zo masa da gaskiya, ya nuna izza da kangara zai fito na fito da ita. Sai aka nuna masa gaskiya fa kullun ita ce a sama. Al-haqqu ya'lu wa la yu'la alayhi, jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil, innal batila kana zahuka. An nuna masa haka, kaga da kuma a san cewa duk yanda mutum ya kai in ba gaskiya ya rike ba kashe shi ake yi. Gaskiya kuma ita ce wacce take ɗaukaka. Sai aka bi ta nan, a hakan bai yadda ba, ya ci gaba da kangarewa. Sai Allah ya kama shi da azaba, domin a nuna cewa azabar duniya tana samun mutum a dalilin mai, a dalilin saƙo. A hakan bai wa'aztu ba, saboda azabar tana zuwa ne don a yi wa mutane wa'azi, in har suka dawo suka kyautata, to Allah subhanahu wa ta'ala zai yafe musu kuma ya ɗauki azaba. Amma idan aka ƙi, to al'amari kuma zai yi tsanani. Kuma hakan Fir'auna ya ƙi, sai aka ce yanzu an halakar da shi, ba ma gaya maka ya aka halakar da shi ba, an dai ce kawai an nutsar da shi a cikin ruwa. Shikenan, case closed. Yanzu abin da ake son nuna mana nan kenan, jayayya tsakanin ƙarya da gaskiya, kuma ga aƙibar ƙarya. Shikenan, kuma a nuna mana ƙarfin imani. In mutum yana da imani baya tsoron barazanar da za a masa. Thumma ashara ila aljanib al-akhar, sannan sai aka ishara zuwa ga ɗaya ɓangaren. Wa huwa inda ma adam al-mustad'afuna, shine a yayin da waɗanda ake raunanarwa suka yi imani. Wa hum banu isra'ila, su ne banu isra'ila. Wa qabla an yazigu a aqabahum bil imani, kuma gabanan su ma su karkatar da ƙarshen lamarinsu game da imani. Istikhlafan fil ardi, wato yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su suka zan su ne masu mayewa a ban duniya, da su ne raunana, amma imani sai ba su izza. Shi ne Allah ya ce wa awrathna alqauma alladhina kanu yustad'afuna, mutanen nan da ake raunanar da su, yustad'afu bil istib'adi wal qatl, ana bautar da su, a bautar da wanda aka ga dama, a kashe wanda aka ga dama, su ne banu Isra'il, to Allah subhanahu wata'ala ya ce wa awrathnal sai muka gadar musu masharikal ardi wa magaribaha allati barakna fiha muka gadar musu gabashin ƙasa da kuma yammacin ta allati barakna fiha wannan da muka yi albarka a cikin ta bil ma'i wa shajal an sanya mata albarka na ruwa an sanya mata albarka na bishayi sifatun ne lil ardi wa hiya ardu sham aka ce ana nufin ƙasar sham ne wa ardu falastin da kuma ƙasar falastin ita ce allati barakna fiha Allah ya gadar musu ita a wancan lokaci sannan wa mashariqa misra da kuma gabashin masar wakila aka ce jami'u jihatil ardi ba ƙasar sham din ne kawai ba har masar din duka Allah ya gadar musu ita dukkan ma bangaloli na ban ƙasa da anna dawuda alaihi salam kuma annabi dawud da anna dawuda wa sulaiman salawatullahi wa salamuhu alaihi ma don annabi dawud da dan sa annabi sulaiman salawatullahi wa salamuhu alaihi ma kana min bani isra'ila su ma daga cikin kabilan bani isra'il suke wa kad malakal arda su kuma sun mallaki duniya baki dayan ta ko annabi sulaiman duk inda yaje ya mallaka kun iso ya take man babbar sarauniya a kasan Yaman ita ma aika mata tazo ta masa mubaya a shikenan kowa ya bi to shine nan Allah ta'ala yake isharawa wa awrathnal qauman alladhina kanu yastad'abuna masharikal ard wa magaribaha allati barakna fiha a wani kaulin kenan da malan ya nakalto a nan wajen wasu malamai sun ce a'a ana nufin Falastin din ne aka gadar musu domin ita ce ta cika wannan sifa da aka ce masharikal ard wa magaribaha allati barakna fiha wasu kuma suka ce a'a kasan Masar ne shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa nuridu anna munna ala alladhina stud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum alwarithin wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharu to kaga na ashe ana nufin kasan Masar eh wa nuridu anna munna ala alladhina stud'ifu fil ardi muna so mu ni'imta ma waɗannan da aka raunanar da su da a ban kasa bani Isra'il wa naj'aluhum a'immatan musanya su ne yanzu shugabanni wa naj'aluhum alwarithin musanya su ne waɗanda za su gaje kasar wa nuriya fir'auna kuma dan mu nuna wa shi fir'aunan da yake zaluntar su wa hamana da babban wazirinsa wa junudahuma da rundunonin su minhum daga cikin su wanda suka bi su ma kanu hazarun abinda suke tsora me abinda suke tsoro inna hadhani lasahirani yuridanu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima ba haka suka faɗa ba to abinda suke tsoron a nuna musu ya tabbata kenan kaga nan da Allah ya ce wa awrathnal qauman alladhina kanu yastad'afuna masharikal ardi wa magharibaha allati barakna fiha ala nufin ardi misr wasu malamai kuma sai suka hada suka ce ai dai yake duka biyu an ba su sai ya zamanto ana nufin biladu sham din ne da kuma ardi misr wallahu ta'ala a'lam Allah ta'ala ya ce wa tammat kalimatu rabbikal husna kuma maganar ubangijinka ta tabbata shine fadin Allah madaukaki wa nuridu anna munna alal ladina stud'ifu fil ardi haka mujahid ya fada Muhammad ibn Jarun al-Tabari shi ma fassarar da ya dauka kenan bayan siyakin wadansu jawabai fassarar da ya rajjahawa kenan wato nan wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila kuma wato maganar ubangijinka mai kyawun nan sai ta tabbata akan banu Isra'ila bima sabaru saboda hakurin da suka yi shine maganar da Allah ya musu alkawari muna so mu yi ni'ima ga waɗannan da ake raunanarwa a sassan ƙasa gabas da yamma sune banu Isra'ila, kuma muna so mu sanya su ne shugabanni yanzu Allah ya tabbatar musu ya halakar da Fir'auna, su kuma ya ba su adda iko, su adda mulki. Akwai wasu malamai ma da suka ce a'a Masar din ne aka ba su, ai bayan da aka halakar da Fir'auna sun sake dawowa sun mallake ta, amma dan wani lokaci kana kuma sai suka tafi zuwa ga banu Isra'ila. Wannan dai da jawabai da malamai suka yi domin su samar da ma'ana dangane da wannan kauli. To Allah subhanahu wa ta'ala dai ya cika alƙawarinsa. Kaga Allah ya nuna kenan, ashe duk yadda kake ga akwai wata barazana wajen kaiwa gaci, in dai har hanyar Allah kake bi kuma akwai alƙawarin Allah ta'allake da wannan, to ku zaka kai gaci. Duk barazanan mai barazana zaka kai gaci. Don haka kada mutum ya ji shakka dangane da abin da Allah ya alƙawarinta. In Allah ya ce sakamakon kaza kaza ne, to kar ka raba wuta, ka tabbatar hakan zai faru. Sakamakon bin Allah aljanna ne, ka sami yaqinin cewa hakan ne. In Allah ya ce wanda shine sakamakon kaza, ku duba banu Isra'ila cewa aka ce bi ma sabaru, bayi ne fa, ma'ana Fir'auna bautar da su yayi, amma saboda haƙurin da suka yi wajen bin Allah, suka yadda suka bi Allah karkashin annabi Musa alaihi salam, Allah maɗaukaki ya musu alƙawarin abin Allah zai ba su ɗaukaka, zai halakar da maƙiyansu, kuma hakan suka samu. Sayyidina Umar radiyallahu anhu yake ambatawa bayan futuhat da aka yi, sai yake kuka bayan da aka kawo ganima daga Farisa, yace mu fa mutane ne waɗanda suke ƙasƙantattu, ba a san mu ba a duniya. Allah ya ba mu musulunci, yanzu sai Allah ya ɗaukake mu a dalilin musulunci. Fa a'azzana Allahu bil Islam, Allah sai ba mu ɗaukaka da buwaya a dalilin musulunci. Yace a duk lokacin ko da muka yi kuskure, muka ce za mu biɗi ɗaukaka ba a ƙarƙashin musulunci, da ya ce Allah zai ƙasƙantar da mu. Yanzu ba haka ya same mu ba? Ana ga cewa ta waɗansu hanyoyi ne za a samu ɗaukaka da buwaya ba ta riƙo da musulunci ba. To sai Allah ya warɓar da dauloli na musulunci, sai suka zamanto yanzu su ne masu bi, su ne ‘yan amin, su ne ake walaƙantawa, kuma duk abin da aka ce su yi haka suke yi ba sai da ra'ayi nasu, saboda suna ga za a iya samun ɗaukaka ba ta ƙarƙashin musulunci ba. To kaga wannan yana ƙara nuna mana ashe daga cikin sakamako na haƙurin bin Allah, haƙuri wajen bin Allah, akwai samun ɗaukaka ta duniya da kuma samun ɗaukaka ta lahira, domin Allah ya ta'allaka wannan ɗaukaka da ya ba su ai bi ma sabar. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'il, sai ce bi ma sabar, saboda haƙurinsu, ala adawihim, akan tsangwamar da maƙiyansu suka musu. Wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu, sai muka halakar muka darkake duk abin da Fir'auna da mutanansa suka san suna yi, min al'amarati, na raye duniya, wa ma kanu ya'rishun, da abin da suka kasance suna ɗaukakawa na gine-gine. Bi kasarar raye wa qurabi dhammiha ayarfa'una min al-bunyan, bal yace hadha akhiru qissati Fir'auna wa qaumihi, wannan shine ƙarshen ƙissan Fir'auna da mutanansa. Wa qallaqu halakahum, sun haɗu da halakarsu, لعدم اتباعهم للمنذر الصادق, saboda basu bi mai gargadin nan mai gaskiya da yazo da gaskiya daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Lokaci yayi ne, to zamu tsaya nan insha Allah. Abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu lada a kai, ya ba mu ikon aiki da shi. Abinda muka faɗa na kuskure, ko muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana.